أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقودي أقع الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي شينيات أموأونا مسلاتي ميتارن البركة ربما مسلاتي نجوماء نتيجن غريندوسي أجهر جغاوة أونا لانا تلاربا وانا يوفيو غوة رمضان hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da 14 ga watan hudu miladiya 2021. Mun fara wannan suratu fussilat wanda ayar da aka karanta a yau ko a yanzu aya ta 5 an karanta ta a jiya, amma kuma lokaci bai ba mu daman yin bayani akan ta ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan aya domin nuna zargi ga mushrikan Qurayshawa na abinda suke hujja da shi na rashin yin imani da manzo alaihi salatu wassalam. Wa qalu, suka ce qulubuna fi akinnatin, zukatanmu suna cikin wata toshiya. Mimma tad'una ilayhi, daga abin da kake kiran mu zuwa gare shi na addinin musulunci. Wa fi adhanina waqrun, kuma a cikin kunnuwan mu akwai wani nauyi. Wa min bainina wa bainika hijab, kuma tsakanin mu da kai akwai wani shamaki mai ƙarfi wanda zai hana mu fahimci juna. Tunda haka ne fa'amal innana amilun, ka je kai aikinka, mu ma muna yin aiki da iya fahimtar mu. Ma'ana mu da kai kowa ya tsaya akan fahimtarsa. Wannan aya kamar yadda muka gani, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ta domin nuna zargi ga hujjar da suka yi na cewa dalilin rashin imaninsu su ne wannan illoli guda uku da suka faɗa. Illa ta farko, suka ce akwai wani rufi da aka yi ma zukatansu, wanda akan wannan ba za su iya fahimtar gaskiya su yi aiki da ita ba. Illa ta biyu, kunnuwansu akwai wani nauyi da yake hana su fahimtar zancen da ake faɗa, duk da kuwa da harshen su ne Larabci. Abu na uku, suka ce akwai shamaki tsakaninsu da manzo alaihi salatu wassalam, wanda wannan shamaki shi ne nesanta tsakanin shi da su ta yadda ba za a fahimci juna ba. To idan muka duba waɗannan hujjoji da suka kawo, duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan aya domin zarginsu, to amma kuma a daidai lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wannan abin da suka faɗa haka yake. A cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala na cewa minhum man yasmi'u ilayka waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa minhum man yasmi'u ilayk, daga cikin su akwai wanda yake zuwa ya kasa kunne yana sauraron me kake faɗa. Amma waja'alna ala qulubihim akinna, mun sanya wata toshiya a cikin kunnuwansu. Ko koko mun sanya wata toshiya a cikin zukatansu, wa fi adhanihim waqara, kuma a cikin kunnuwansu akwai wani nauyi. Kun ga wannan ayar ta nuna cewa abinda suka faɗa haka yake. Sannan a cikin suratul Isra, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, wa idha qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wato duk lokacin da ka karanta al-qur'ani, za mu sanya tsakanin wanda, wato tsakaninka da su, za mu sanya wani hijabi, wani shamaki ga wanda yake tsakaninka da wanda ba su yi imani da ranar lahira ba. Sannan muka sanya toshiya a cikin wato zukat abin nan kunnuwansu, sannan kuma idan mun rufe zukatansu. Kaga wannan ayar ita ma ta nuna abinda suka faɗa ɗin nan haka yake. Sannan a cikin suratul Kahf, Allah ya ce, wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbihi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada. Allah ya ce, babu mafi zalunci kaman wanda ake tunatar da shi da ayoyin Ubangijinsa, sannan sai ya yi ko'in kula da wannan ayoyi, ya manta da abinda hannunsa ya aikata na munanan ayyuka. Allah subhanahu wa ta'ala ce, sai muka sanya wata toshiya a cikin kunnuwansu, muka sa wani nauyi a cikin zukatansu, ma'ana muka rufe zukatansu. To yanzu kenan za mu ce waccan aya da muka karanta a yanzu, duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya hikaito ta ne a matsayin zarginsu ga hujjarsu ta rashin imani, kuma a wannan ayoyi da muka karanta da makamantansu an nuna cewa wannan abun haka yake. To amma a gefe ɗaya kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna cewa wannan mu'amala da aka yi masu sakamakon ayyukansu ne. Ba haka kawai Allah subhanahu wa ta'ala bawansa yana son shari'a, yana son addini, yana son musulunci, yana son tsira, kuma Allah ya sa shamaki tsakaninsa da wannan manufofi nasa ba sunnar Allah ba ce subhanahu wa ta'ala. Tun a farkon Al-Baqara Allah yana cewa, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, a cikin zukatansu akwai wata cuta ta shakku da munafunci da kin gaskiya. To Allah ce sai ya ƙara masu wannan abin da yake cikin zukatansu, wani qallib afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra. Allah ya ce haka muke jujjuya zukatansu, mu kife su, mu hana su fahimtar gaskiya saboda rashin imanin da suka yi tun farkon al'amari. Allah ya zo musu da abu wanda yake shine mafi alkhairi, suka sa kafa, suka shure, suka ba wannan abun baya. To sai Allah subhanahu wataala ya mu'amalance su da irin wannan munanan halayen nasu. Falam ma zagu azagallahu qulubahum, yayin da yanzu mu sun karkace, sun ki gaskiya, to Allah subhanahu wataala sai ya karkatar da zukatansu. Ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Allah ya kira masu imani ya ce, ya ku masu imani, ku amsa wa Allah da manzo yayin da ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku. Abin da zai raya zukatanku shine wahayin Allah subhanahu wataala. Allah da ya faɗi wannan sai ya ce, wa'lamu, ku fasani, anna allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi, Allah shi yake shiga tsakanin dan adam da zuciyarsa. Idan ana ta yi maka tayin gaskiya, ana faɗa maka gaskiya, ana yi maka tayin alheri, ana bayyana maka shi, to ka karɓa hannu biyu, duk lokacin da kai wanta kali da shi, tafiya ta tafi, to za a zo fagen da Allah zai sa shamaki tsakanin zuciyarka da karɓar gaskiya. Ko da ka so a lokacin kuma alƙalami ya riga ya bushe. To wannan shine mu'amalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu. To yanzu da suke cewa su abinda ya sa ba za su yi imani ba shine wannan dalilai: zukatansu an riga an sa toshiya, kunnuwansu akwai nauyi. To yanzu wannan kuma shi ya nuna cewa sun samu hujja ta rashin yin imani, kuma in ba su yi imani ba babu komai. Amsa shine a'a. ba a yi ma Allah subhanahu wata'ala hujja da alkaunul qadari. Akwai abin da ke kira alkaunul shar'i da alkaunul qadari. Abinda Allah ya nufi kasantar da shi ko ya kasantar da shi ta fuskan kaddara, akwai abinda Allah ya kasantar da shi ta fuskan shari'a. Duk wani dan adam da yake taka ban kasa a cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta a shari'a, to dole ya imani da Allah subhanahu wata'ala, ya bi dukkan abinda manzanni suka zo da shi. Wannan kunga abu ne wanda Allah ya shar'anta, abinda Allah ya wajabta. To amma kuma alkaunul qadari ba wai kowa Allah ya rubuto cewa zai bi shi ba, ba kowa Allah ya rubuto cewa zai yi imani ba. Ya inganta a hadisi, manzo alaihi salatu wassalam yake cewa lokacin da Allah ya halitta ɗan adam gabaki ɗaya, sai ya ware waɗansu masu yawa, sai ya zuba su ɓangaren dama, ya ce waɗannan ‘yan aljanna ne ba tare da na damu ba. Sannan kuma Allah sai ya kwashi waɗansu ya watsa su ɓangaren hagu, ya ce waɗannan ‘yan wuta ne ba tare da na damu ba. Wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi, ya san cewa zukatan waɗannan ba za su canza daga yadda ya riga ya tsara wannan ba. Ai kun ga ‘yan wuta lokacin da suka ga azaba suna cewa ya laitana nuraddu wala nukadhibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin, sai aka ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walaw ruddu la adu limanhu an. Yanzu gashi sun ga wuta, sun ga wuta suna hargowa, suna ifata iface, suna cewa Allah kamar yadda mu duniya zamu yi imani, zamu yi ban gaskiya, zamu yi maka da'a, sai Allah ke cewa a'a, abinda suke koyewa na kafirci a duniya shi ya bayyana gare su a yanzu. Da za a mai da su duniya za su koma gidan jiya, ma'ana kafircin da suka yi a da, to yanzu ma in sun koma duk da sun ga azaba za su koma zuwa gare shi. To wannan shi ya nuna cewa Allah shi ya san bayi kamar yadda ya halice su. Zukatan da Allah subhanahu wata'ala ya so da alkhairi, to za ka ga cewa gaskiya ba ta masu wahalar karɓa, kuma da'a ba ta yi masu wahala, sabo duk yadda ake yayinsa, duk yadda suke son sa za su yi haƙuri da shi. Me yasa Allah subhanahu wata'ala ba zai ba su damar hujja da alkaunin ƙadari ba? Saboda Allah ya ba su hankali, ya ba su tunani. Na tabbatar mutum in dai ba mahaukaci ba ne, ba zai zo yana ji yana gani ya tsunduma hannunsa a cikin wuta ba. Mutum in dai ba mahaukaci ba ne, ba zai ga mota ta shararo a guje ya kwanta a kan hanya ya ce bari ta ɗan taka ni in ɗan ji. Mutum ba zai yi wannan ba in dai da hankalinsa. Wanda zai yi wannan sunansa mahaukaci, shi kuma mahaukaci babu alƙalami a kansa. To tunda Allah subhanahu wata'ala ya baka hankalin da za ka bambance kyakkyawa da mummuna, da za a nuna maka garwashin wuta da kuma dabino, ba za ka ɗauki garwashin wutan ba, dabino za ka ɗauka. Da za a nuna maka takardar ɗan naira dubu da takardar tsire, ba za ka ɗauki takardar tsire ba, ɗan naira dubu za ka ɗauka. To a shikenan kana da hankali da za ka bambance abu mai amfani da mara amfani. Sannan kuma baitin wannan hankali da Allah ya baka na fayyace al'amurra, kuma Allah sai ya aiko manzanni. Bayan sun wuce ma akwai wanda suka ci gadon su na ilimi suna isar da saƙon Allah. A yau babu wani ɗan adam da zai ce bai taɓa jin saƙon Allah ba, inda yana mu'amala da mutane, yana shiga cikin mutane, a duk yaren da yake magana da shi zai ji saƙon Allah, zai ji cewa akwai annabin ƙarshe manzo alaihi salatu wassalam, ya zo da littafin ƙarshe shine alƙur'ani. To ashe wannan ya nuna Allah ya riga ya yanke hujja, ya yanke duk wani hanzarin ɗan adam, saboda ya ba shi hankali, ya ba shi tunani, kuma saƙo ya riga ya iso masa. Me ya rage yi aiki da shi inda ya ga dama? In bai aiki da shi ba, wannan kuma ainihin zaɓin kansa ne. To shi ya sanya malamai suka ce babu cin karo tsakanin wannan aya da waɗancan ayoyi da muka ambata. Allah subhanahu wata'ala ya yi kaito zantuttukansu wanda za su yi ko kuma suka riga suka yi, da kuma abin da ya kasance hakan ne, amma kuma a bisa wani ƙaddara da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tsara. Mai tafsiri yake cewa wa ƙalu, sai suka faɗa lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, suka ce ƙulubuna fi akinnatin, zukatanmu suna cikin wa'ansu rufe-rufe, wato akinna jam'i na alkinan, alkinan shine rufi guda daya, alakinna kuma jam'i ne, shine ce agatiya wa'ansu rufe-rufe. Mimma tad'una ilayhi, daga abinda kake kiran mu zuwa gare shi. Wa fi adhanina waqarun, kuma a cikin kunnuwanmu akwai wani nauyi, yace shine thiqalun, wani nauyi. Wa min bainina wa bainika hijabun, tsakaninmu da kai akwai wani shamaki, yace khilafun fiddin, wani sabani na addini, wanda kai yadda ka fahimta daban, mu yanda muka fahimta daban. Sai yace wasammahu hijaban, masu tafsiri su cire wawun guda daya, nan yace wa wasammahu, to wannan wawun na farko a goge shi babu. Wasammahu hijaban, sai ya ambace shi a matsayin shamaki, mubalagatan fit tabawin al-mufrid, wato domin a kai ƙarshe a wajen bayanin nisan tajjuna wanda yake mai yawan gaske. Falizalika ji'a bimin, shi yasa aka zo da min, aka ce wa min bainina, ba ce wa bainana ba. Wasu malamai suka ce abinda za ka ce wa min bainina, domin a nuna cewa shi wannan shamakin ba wai shamaki bane guda daya, akwai wanda yake bangaren manzo alaihi salatu wassalam, akwai wanda yake bangaren su. Na bangaren manzo alaihi salam ba zai taba ba su haɗin kai ba shi manzon Allah akan buƙatar su ta karkace ma Allah, su kuma ba za su ba shi haɗin kai ba a wajen yadda da abin da Allah ya ce. To kaga ya zama shamaki ne ta ko'ina, shi yasa aka ce wa min bainina wa bainika, da wato tsakanin mu da kuma kai hijabun, akwai wani ainihin shamaki. Yace ti abi min, an zo da min, ai suddat amanuhum bi waqarin, an toshe kunnuwansu da wani nauyi. Wa kujibu, kuma an sha makace su, an tsare su, an ru'uyatihi, daga barin ganinsa. Fala yasma'unahu, ba za su taɓa jinsa ba. Wala yarawnahu, kuma ba za su gan shi ba. Sai ya ce fa'amal, su suka ce da shi yi aiki, ala dinika, a bisa addininka. Innana amilun, mu ma masu yin aiki ne, ala dinina, a bisa ainihin fahimtar mu da addini. Haɗin su da suka ce fi a kulubuna fi akinnatin, sannan wa fi azanina waqarun, wannan shi nuna wannan aloli guda biyu, da zuciya da kunne, da su ake fahimtar gaskiya. Shi yasa ƴan wuta suke cewa law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, da mun kasance muna jin abinda aka aiko ji irin na karba, sannan muna fahimtar sa fahimta mai gaskiya, da mu zamo a cikin ƴan wuta ba. Kuma Allah da ya yi bayanin halakar da al'ummatai kafin manzo alaihi salam, sai ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid, yace wannan abu da aka yi kaito darasi ne, idna ce gargadi ne, liman kana lahu qalbun, ga wanda yake da kyakkyawar zuciya mai fahimtar abubuwa a yadda suke, domin zukata kala-kala ne. Akwai zuciya juyayya wacce take fahimtar abubuwa a kefe a juye. Mutumin da zazzabi ya yi zafi tattare da shi, ruwan da ka sha ka ji daɗi, shi idan ya sha zai ji daci, saboda tsarin jikinsa ya canza daga yadda ɗan adam yake. To haka nan zuciya wacce take kifaffiya a baibai take fahimta abubuwa, duk abin da yake daidai za ta dauke shi ba daidai ba, shi kuma abin da yake ba daidai ba za ta dauke shi a matsayin daidai. To shi yasa Allah yake cewa liman kana lahu qalbun, ga mutumin da yake da zuciya mai fahimta, mai fahimtar abubuwa a yadda suke, aw alqasama, ko kuma mutumin da yake kasa kunne, wa huwa shahid, kuma yana halarce, ma'ana mutum ya kasa kunne kuma hankalinsa yana tare da wannan abin da yake ji. Ta yiwa mutum yana ji da kunne, zuciyarsa ta tafi wani wuri. To idan aka san bambanci tsakanin zuciya da kunne, anan ma ba a fahimtar abubuwa a yadda suke. Ina fata mun gane. To saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya nuna cewa wannan abin da suka faɗa lalle babu shakka haka yake, amma kuma ba zai zama hujja a wajensa ba gobe alkiyama. Sai Allah ya ce
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
الله يكتي ومنزو عليه الصلاة والسلام قل كتيت سوء إنما أنا بشر مثلكم كدي ني متن ني كتن كتنكو يوحى إلي أنا وحي زوا غريني أنما إلهكم إله واحد سوى أبن بوتركو أبن بوتاني وانديكي قدادايا فاستقيموا إلي كسايا سين دكا درم أو جنيي مسبيي سنن بايا سايا وأكن يما سبيي واستغفروه كمكو نيمي غافرسا وويل للمشركين tsananin azaba ya tabbata ga wanda suke mushrikai su wane ne mushrikai Allah ce alladina la yutuna zakata sune wanda ba sa bayar da zakka hum bil akhirati hum kafirun kuma su dangane da lahira sun kasance ainihin kafirai sai ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle wanda ya zama sun yi imani kuma sun yi ayyuka na kwarai lahum ajrun ghayru mamnun wannan suna da wani sakamako wanda yake ba mai yankewa ba wannan aya Allah subhanahu wataala ya faɗi irin ta a cikin suratul kahf haka nan a cikin suratul anbiya qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid Allah ya umarci manzo alaihi salatu wassalam cewa ka isar da wannan sako ga mutanenka cewa innama ana basharun kadai ni mutun ne dan adam mithlukum kwatan kwacinku anan idan muka ce mithliya tana daukan fuskoki da yawa abinda ake nufi anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba malaika bane bai daga cikin jinsin malaiku sannan manzo alaihi salatu wasalam baya daga cikin jinsin aljanu ballantana jinsin dabbobi ko tsuntsaye ko kwari dole ne mu yadda manzo alaihi salatu wassalam dan adam ne kuma wanda yake da sifofi irin na ɗan adam manzo alaihi salam yana da mahaifi da mahaifiya yanda ɗan adam suke da shi sannan yana da nasaba ta bangaren mahaifinsa da kuma bangaren mahaifiyarsa wane dan wane wanta yar wane haka manzo alaihi salatu wassalam yake sannan manzo alaihi salatu wassalam yanda ɗan adam za su ji yunwa suna buƙatar abinci alaihi salam shi ma zai ji yunwa yana buƙatar abinci zai ji sanyi zai ji zafi zai ji gajiya a jikinsa alaihi salam zai yi bacci kuma zai farka daga bacci sannan yana da buƙatu irin wanda ɗan adam suke da su wannan shine mithliya da ake magana ta manzo alaihi salatu wassalam babu wani wanda yake mafarkin cewa akwai wani dan adam da Allah yayi kai duk ma jinsin halittun Allah babu mai daraja irin manzo alaihi salatu wassalam amma duk da wannan daraja ta su alaihi salam ba za ka fitar da shi daga jinsin ɗan adam ba dole manzo alaihi salam dan adam ne yayi aure kamar yanda ɗan adam suka yi auratayya ya hayayyafa ya samu ƴaƴa kamar da ƴan adam suka samu ainihin ƴaƴa anan sai malamai suka ce da yace mithlukum yana nufin cewa yanda babu ikon yi ko hana yi a hannunku to ne ma haka abin yake a hannuna manzo alaihi salatu wassalam lokacin da ya bakar addu'a akan wasu daga cikin mushrikan quraisha manzo Allah ya kama sunayensu yace Allah ka la'antuwa ne Allah ka la'antuwa ne Allah ka la'antuwa ne sai Allah ya sauke masa wahayi yace laysa laka minal amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun lamarin ba a hannunka yake ba komai kankantarsa in Allah ya so ya musu azaba in ya so kuma ainihin ya gafarta musu tare da cewa dai sun yi zalunci kuma waɗannan mutanen Allah yake sa shari'a a cikin zakatunsu irin su Safwan ibn Umayya irin su Suhayl ibn Amr da makamantansu kun ga anan yadda wani ba zai iya tursasa zuciyar wani ba to haka nan manzo alaihi salam ba zai tursasa zuciyar wani zuwa ga imani ko kuma akasin sa ba shi yasa Allah yake ce masa innaka la tahdi man ahbabta ba za ka iya shiryar da wanda kake so yi musulunci ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shine yake shiryar da wanda ya so ya shiryar daga cikin bayinsa to wannan shine abin da manzo alaihi salam yake faɗa musu yake nuna musu cewa ni din nan dan adam ne yadda kuke ɗan adam to amma akwai bambanci tsakani na ni da ku daga cikin bambance-bambancen mu yuha ilayya ni ana yi min wahayi kun ga manzo alaihi salam saboda ya zama ya an tana da shi a wajen karɓar wahayi aka yi masa ginin gangar jikinsa ba irin ta sauran mutane ba ce alaihi salam Zaid ibn Thabit yake cewa wata rana manzo alaihi salam ya miƙa kafarsa ya dora akan kafata sai aka fara yi masa wahayi a wannan lokaci sai naji kaman kafata za ta rugurguje to shi manzo alaihi salam ya yake ji a jikinsa yanzu shi Zaid ba shi ake ma wahayin ba amma kafar manzo Allah ta taba kafarsa kuma yake jin kaman za a tsatsa kafarsa ta rugurguje kaga wannan shi zai nuna maka ginin jikin manzo alaihi salam ba irin sauran jikunkuna bane ni ko kai ko wani mu da za a ce ai masa wahayi a yanzu to ina tabbata maka sai dai a dauki gawarsa ya tashi daga aiki Allah da kansa yake cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila dan Aisha take cewa naga manzon Allah ana masa wahayi lokaci mai tsananin sanyi amma wa inna jabinahu laytafassadu araqan alhali goshinsa yana fitar da gumi saboda haka idan muka ce manzo alaihi salatu wassalam dan adam ne kaman sauran yan adam shine abin da na faɗa amma ba ta fuskan daraja ko matsayi a wajen Allah ba ai ba wai manzo alaihi salam ba ko mu yanzu a rayuwarmu kai ka san akwai bambanci tsakanin kai da wani ko ta fuskan karfin jiki ko ta fuskan ilimi ko ta fuskan mulki ko ta fuskan dukiya ko ta fuskan daraja a cikin al'umma ba za ka iya cewa kowa da kowa kai ɗaya ake ba a'a Allah ya bambanta hatta mutane yasu balle zalla kuma ainihin abin da ya shafi annabawa su kansu ma tsakaninsu Allah ya bambanta tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd su kansu manzanni Allah bai yi su kunnan doki ba wasu sun fi wasu matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala to sai Allah yake cewa yuha ilayya wato ana yin wahayi zuwa gare ni mai wannan wahayi ya kunsa annama ilahukum ilahun wahid cewa abin bautar ku abin bauta ne guda ɗaya tak anan manzo alaihi salatu wassalam na farko Allah ya ce ka faɗa musu cewa kai ɗan adam ne kwatankwacinsu ta fuskan halitta da sifa da abubuwa da muke gani to amma kuma ana yi maka wahayi ma'ana kenan ka bambanta da su duk da suna ganin su ɗan adam ne kai ma ɗan adam ne to akwai bambanci a tsakaninku saboda kai ana maka abin da ba su isa su a yi musu ba to wannan wahayi da ba su isa faɗa musu ba sai kai ake faɗa mawa shine annama ilahukum ilahun wahid yanzu abin da kuke bauta na gumaka wanda aka sassaka da itace ko duwatsu ko ƙarafuna ko tagulla ko abin da ya kama da haka to wannan abun wahayi ya zo ya ce ba daidai ba ne wahayi daga Allah ya zo ya ce haramun ne duk da cewa wanda ya zo da sakon kuna ganin ɗan adam ne kwatankwacinku to dole ku gaskata shi saboda ba ra'ayinsa ba ne ba sako ne daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa abun bautarku abun bauta ne guda ɗaya shine Allah subhanahu wa ta'ala fastaqimu ilayhi ku tsayu daram zuwa gare shi malaman tafsiri suka ce aqlisu ilayhi al-ibada ku tsantsanta ibada saboda shi kadai Allah yanda yake wahidun fi zatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi fala yushraku ghayruhu ma'ahu fil ibada yadda ba wani wanda zai yi tarayya da Allah a cikin wannan abubuwa a cikin zatinsa ayyukansa sifofinsa to baya halatta wani tarayya da shi kuma a cikin ayyukansa da kuma haƙin da za a bashi yanda yake shi kadai a wajen ayyukansa to a wajen bauta ma shi kadai yake bautata mawa shi yasa ya inganta hadisi Allah subhanahu wataala yake cewa ni ne mafi wadatuwar wanda ake hadawa da wasunsu a wajen ayyuka ko a wajen ibada duk wanda ya aikata wani aiki kuma ya hada ni da wani a cikin wannan aiki to sai in kyale shi da wanda ya hada ni da shi ka zo kai sallah a gaban mutane zaka so Allah ya karba mutane su yaba kyawun tsayuwarka kai karatun Qur'ani a cikin mutane da rangadaiyar murya mai dadi zaka so Allah yaba ya baka lada mutane ma su yaba ka zo kai siyarwa ta abinci tufafi kayan abinci abun amfani zaka so a kwarzanta a yaba kuma zaka so Allah ya karba to indai wannan manufar guda biyu da ita kai wannan aikin to Allah sai ya kyale ka da wancan bangaren da kake so ya yaba idan yana da ladar da zai baka sai ya baka yan kuma babu to ka tashi a tutar babu to amma wannan bai nuna cewa in kai abun alkhairi ciyarwa ibada sai wani yazo ya yaba daga baya to wannan ba zai cutar da ibadar ka ba domin asali ba dan wannan kai ba sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda yace ya ma'aikin Allah ina yin abubuwa kaman ciyarwa kaman yantarwa Allah ya sani saboda shi nake yi amma kuma sai in ji mutane suna yabawa ya ma'aikin Allah wannan ba zai kawo min cikas ba manzo sallam yake cewa ya ababakar tilka ajilu bushra almu'min yace ya kai abubakar wannan bishara ce ta gaggawa Allah ya so mai maka ma'ana Allah ya ce su mu'minai lahumul bushra fil dunya fil akhirah suna da bishara a rayuwar duniya da kuma lahira to wannan albishir ne kai abu dan Allah kuma azo a yaba ba zai kawo cikas ga duk wani abin da kai neman lada a wajen Allah subhanahu wataala ba tunda ya sani cewa saboda shi kai Allah sai yace wastaghfiruhu bayan ya ce ku tsaya daram a wajen bin Allah kuma ku nemi gafaran Allah subhanahu wataala wannan gaba sai ta nuna cewa duk yadda za ka yi bauta duk yadda za ka bi Allah to ba za ka iya cike gibin da ake bukata daga gare ka ba sai ka hada da neman gafaran Allah subhanahu wataala ku duba manzo alaihi salatu wassalam mafificin wanda ya bautata ma Allah mafificin wanda ya bi Allah amma idan ya sallame daga sallah kalmominsa na farko astaghfirullah kaman yana nuna cewa ina neman gafaranka ya Allah saboda bautan nan ba lalle ya zama nayi ta kamar yadda kake bukata ba to sai aka nuna mana a cikin wannan ayar hanyoyin tsira shine na farko ka tsaya ka bi Allah kuma tsakani da Allah ba dan neman yabo ko ainihin wata daukaka ko matsayi ba sannan kuma ka hada da neman gafaran Allah subhanahu wataala istighfari yana daga cikin aminci guda biyu wanda Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani Allah yake cewa manzo alaihi salatu wassalam wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yasquhum yastaghfirun ku duba Allah sai ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum liyu'adhibahum wa anta fihim Allah bai zamo zai yi masu azaba ba alhali kana cikin su malamai masana usulubin larabci suka ce ku duba kwarewar alqur'ani da ya tashi bayani akan wannan gaba ta farko yace liyu'adhibahum wa anta fihim li sai ta shiga cikin yu'adhibu kaga yu'adhib fi'ili ne kuma sai aka ce wa anta fihim domin shi manzo alaihi salamu zaman sa a duniya lokaci ne iyakantacce kuma duk aiki daga cikin jinsin ayyuka guda uku ko fi'ili madhi ko mudari ko amr zaka samu sunan takaitaccen lokaci in ka ce da kala abin ya riga ya wuce in ka ce yadkhulu a yanzu yake shiga ba tun baya ba in ka ce udkhul a nan gaba kake so a shiga yanzu ba a shiga ba to duk aiki yana da alaka da lokaci ke bantacce to yadda rayuwar manzo alaihi salam a cikin al'ummar sa take rayuwa ce takaitacciya yadda Allah ya halice shi ya rayu kuma zai koma ga Allah kuma ya koma ga Allah alaihi salam to sai aka kawo abun shi ma wato cewa li yu'adhibahum ma'ana Allah ba zai yi musu azaba ba a lokacin da kake cikin su to amma da aka zo maganan istighfari sai aka ce wa ma kana Allah mu'adhibahum sai kawo ismu fa'il shi ismu fa'il duk inda suna yake to baya da ainihin takaitaccen lokaci yanzu idan ka ce Zaidu ko Bakar ko Amru to ba za ka ce a da ko a yanzu ko nan gaba ba duk wanda ya san ka'idar larabci ba a dabaibaita suna da lokaci to kasancewa istighfari ba zai taɓa rasa fa'ida ba alherinsa ba zai taɓa yankewa ba sai Allah ya kawo abun da ismu fa'il wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai taɓa yi musu azaba ba muddin suna neman gafara Allah to wannan aminci guda biyu da Allah ya mana malamai suka ce ɗayan Allah ya ɗauke kayansa shine samar manzo alaihi salam a cikin mu amma ɗayan shi kuma yana nan ila yawmil qiyama shi yasa suka ce to wannan ya nuna tunda Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'adhibahum shi at-ta'zib abu ne ɗayan uku ko dai a hana ka abin da kake so ya zama at-ta'zibun nafsi ko kuma ya zama a ki ɗauke maka abin da yake damun ka shi ma wannan azaba ce ko kuma a ki kare ka daga abin da kake tsoro wannan ma azaba ce duk bukatar dan adam ba ta fita daga wannan abubuwan guda uku ba ko dai ka ce Allah ka bani kaza ko ka ce Allah ka yaye mun kaza ko ka ce Allah ka kare ni daga kaza akwai mai bukata ta hudu fanna sai akwai ta hudu duk addu'ar ka ba ta fita daga wannan uku to da yace wa ma kana lahu mu'adhibahum Allah ba zai yi maka azaba ko dai ta kin baka abin da kake so ko kuma kin yaye maka abin da yake damun ka ko kuma kin kare ka daga abin da kake jin tsoro ba muddin dai ka durfafi istighfari istighfari wato kadarko ne wanda idan Allah ya sa ka haushi ka hautu din munzira illa iyaka ya zamo ya cika sharuɗa istighfarin ne daga baki har zuci kuma ya zamo bistimra kuma ya zamo haɗe da nisanta sabon Allah domin wasa da Allah ne kana astaghfirullah kana zai ke masabo kana astaghfirullah kana zai ke masabo to wannan kaman wasa da Allah ne subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan sai Allah yake nuna mana cewa lalle babu shakka wato ainihin istighfari yana da matsayi ba wai na wasa ba ga dukkan wanda ya durfafe shi sai yake cewa wa wailul lil mushrikin azaba ta tabbata ga mushrikai su wane ne mushrikai sai ce alladhina la yu'tuna zakata su ne waɗanda ba sa ba da zakka me ake nufi da zakka a nan wasu suka ce la yu'tuna zakata shi ne la yataharuna min adh-dhunub wa la yuzakkuna anfusahum min al-ma'asi domin a cikin alqur'ani az-zaka ta zo bi ma'ana at-tahara Allah yake cewa qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla kaga man tazakka tabbas ya samu babban rabo man tazakka wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsaftace zuciyarsa daga sabon Allah daga abubuwa da aka hana duk wani abin da yake dattin zuciya ne in ka tsarkake zuciyarka daga wannan to lalle babu shakka ka rabauta kuma Allah subhanahu wataala yake cewa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ce qad aflaha man zakkaha Allah yake cewa ina rantsuwa da rai da kuma halittar rai din da Allah subhanahu wataala yake kuma ita wannan rai Allah ya sanar da ita kangare wata kangara in tayi ta san tayi kangara kuma ya sanar da ita abin da yake shine da'a duk wani mai hankali in yi abin da ba daidai ba ya san yayi ba daidai ba wani mawaki yace kowa fata ya sani ko gyara ya sani manzo Allah ya ce zunubi shine abinda ya maka kaikayi a cikin zuciya kun baka so mutane su gani. Balaji Barawo zai tashi sata yazo ya samu mai gida yace assalamu alaikum barka da hutawa, zai shiga in yi sata. Kaga Barawo zai yi wannan ba, saboda ya san abinda zai yi ba daidai bane ba, ban sai an yi bacci an rufe gida sannan ya tsallaka. Duk wani wanda zai abinda ba daidai ba zai so kada a gaishe lokacin da zai yi wannan. To Allah ya sanar da rai abinda yake daidai da ba na daidai ba. To sai ce kada aflaha man zakkaha, duk wanda ya tsarkake ransa ya tsabtace ta to ya san babban rabo. Sannan Allah da ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna, daga cikin abinda yace ya faɗa masa faqul hal laka ila an tazakka, ko ila an tazakka tai ake masa, kana so ka tsarkaka daga kafirci zuwa musulunci. To wannan ma'anan azzaka ne a cikin Qur'ani. Wasu suka ce da aka ce fawai wa wailun lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata, sune wanda ba sa tsarkaka daga kafirci, daga munafunci, daga cutar al'umma, daga dukkan wani mummunan hali da ba a so. Wasu suka ce wannan shine abin da ake nufi da cewa layutuna zakata. Wasu suka ce a'a, abin da ake nufi layutuna zakata ba sa ba da zakka daga cikin dukiyoyinsu. A nan dan a nuna cewa daga cikin mummunan halin mushrikai akwai rashin ba da zakka. To kai musulmin kirki kada ka kuskura kai kamar ceceniya da su, tunda an ce wa wailul lil mushrikin, azaba ta tabbata ga mushrikai. Suwa ne ne mushrikai? Alladhina la yu'tuna zakata, sune wanda ba sa ba da zakka. To kai musulmi kada ka kuskura kai koyi da halayya ainihin irin tasu. To anan da Allah subhanahu wataala yace wa wailul lil mushrikin, kaga anan shirka wa akai malaifi Allah subhanahu wataala. Sannan kin ba da zakka duk da an yi ma Allah laifi, so aka cuta bayin Allah. To sai malamai suka ce wannan ya nuna mana in kana so ka zama mutumin kirki a duniya, mutumin kirki a lahira, sai ka kyautata tsakaninka da Allah subhanahu wataala, ka gyara tsakanin kai da bayin Allah. Idan muka duba farkon Al-Baqara da Allah ya ce alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fi hudal lilmuttaqin, sura almuttaqun, sai ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sune wanda suka yi imani da gaibu, basu taba ganin Allah ba sun yi imani da shi, basu taba ganin aljanna ba sun yadda akwai ta, haka nan wuta, haka nan hisabi. Sannan kuma wayu qimuna salata, suna bada zakka, afwan, suna tsayar da sallah, suna yin sallah. Kaga sallah haƙin Allah ne, imani da gaibu haƙin Allah ne. To sai aka ce wa mimma razaqnahu, sannan daga cikin abin da muka azurta su, kuma Allah sai ya ce razaqnahum, ba dabarar su ta ba su ba, ba iya tattalin su ya ba su ba, mu ne muka ga dama muka ba su. To kuma yunfiqun, suna ciyarwa. Kaga anan sai aka nuna ashe almuttaqun su ne wanda suka sifantu da wannan imani da gaibu, yin sallah yadda ya kamata, sannan kuma taimakon bayin Allah. Duk yadda za ka bi Allah, idan ka ki taimakon bayin Allah, to har yanzu dai kana da matsala a rayuwarka. Dan a zauna lafiya, shi yasa Allah sai ya shar'anta taimakekeniya, saboda Allah ya san yadda zukata suke. Kullun dan adam zuciyarsa tana rataye da mutumin da yake kyautata mata, kuma ɗabi'a ce ta dan adam. An ɗabi'antar ma dan adam son da kyautata ma wanda yake kyautata masa, an ɗabi'antar masa kin wanda ainihin baya taimaka masa. To shi yasa anan sai aka gwamaita wannan abubuwan guda biyu, cewa su mushrikai su ne wanda ya zamo kun ga dai sun yi ma Allah subhanahu wataala shirka, sannan kuma ga su ba sa bayar da zakka. To mun ce anan fasarori guda biyu akai, ko dai zakka ana nufin tsarkakuwa daga dukkan abubuwa na shirka da duk abin da musulunci ya hana, ko kuma idan mun ce anan azzaka ana nufin bayar da zakka. To idan muka dauki wannan ma'ana ta biyu aka ce wa waylun lil mushrikin, azaba ta tabbata ga mushrikai, su wane ne? Alladina la yu'tuna zakata, wanda ba sa bada zakka. To wannan shi ya nuna kenan mutumin da yake bada zakka ya arnance, ya kafirce, ya zama mushriki. Wannan ba haka bane ba. Abinda malamai suka ce, mutumin da yake bayar da zakka saboda rowa, saboda kasala, saboda kyashi, to wannan mutum ya yi babban zunubi, amma ba za a fitar da shi daga addinin musulunci ba. Saboda akwai hadithin Abu Huraira, wani imam muslim ya rawaito, manzo alaihi salam yake cewa babu wani ma'abucin dinari da azurfa aka ambaci kuɗi na wannan lokaci. Yanzu ka ce ma'abucin naira da dala da sefa da duk wani kuɗi da ake amfani da shi, to babu wanda yake ma'abucin irin wannan mallakar, wanda zai zama baya bada zakkarta. Face ranar tashin alkiyama Allah ya haɗa wannan dukiya an narkata kamar wa'insu 'yan alluna na ƙarafuna, a dunga ɗaɗara masa, a dunga ɗaɗara masa wannan allunan masu zafi. Idan suka huce a ƙara masa zafi, idan suka ɗan yi sanyi a ƙara masa zafi. Manzo alaihi salam yake cewa a wunin da tsawonsa shekara 50,000 za a yi ta yi masa wannan har lokacin da ya zamo an kammala hisabi. Tunda kun ga an faɗi wunin alkiyama wuni ne wanda ya ɗauki kusan tsawon shekara 50,000. Sai wasu sahabbai suka ce, ya ma'aikin Allah, to wanda baya bada zakkar raƙuma fa? Manzo Allah ce duk wanda Allah ya bashi raƙuman da zai bada zakka yake bayarwa, to ranar tashin alkiyama duk wannan raƙuman nasa da ya mallaka a duniya za a kawo su a wani fili mai faɗi, sai su wo layi su dinga taka shi suna cizonsa. Raƙumin farko ya taka shi da kofatarsa, kuma kada ka ɗauka ba raƙumin duniya, Allah gafarta mana. Raƙumin lahira kai fa ka san cewa girmansa ba za ka yi kwatanta shi ba. In an ce ɗan wuta, haƙorinsa kaman girman dutsen Uhudu, haƙori guda ɗaya. Dutsen Uhudun da ya kai tsawon kilomita 14, faɗi kilomita 7, aka ce haƙori ɗaya. Ina sauran haƙoran? Ya kan yake, ya mai kan yake, kaga ashe girma ne wanda yake bani wasa ba. So idan aka ce raƙumi kada ka ɗauka ɗan wannan da kake gani, a raƙumi irin na lahira. In suka wo layi, wannan ya taka shi ya cije shi, wannan ya taka shi har sai layin ya ƙare, kuma sai wancan ya juyo na farko ya zo ya sake taka shi ya cije. Haka za su yi ta yi har sai an gama hisabi. Wani sai ya ma'aikin Allah, to mai shanu da awaki fa? Manzo Allah ya ce za a tara dabbobinsa a fili faitan, a yi masu ƙahuna. A ran nan ba wanda yake bakwaloji, ba mai karirin ƙaho da ragonka da tinkiyarka da akwai, kowa ƙaho gare shi mai tsini, su zo su tunkuye shi, su soke shi da ƙaho, su taka shi, su yi gaba kowace ta yi masa wannan, ta yi gaba in sun ƙare sake zagayowa. Manzo Allah ya ce haka za a yi ta yi musu daga ƙarshe. To kuma sai a duba makomarsa, imma ilal janna wa imma ilal nar. Wannan hadisi ne yake nuna mana, kun ga an ce wanda ba sa bada zakka su ake musu wannan azaba. To daga ƙarshe bayan an gama hisabi an yi musu wannan tsawon shekara 50,000, to kuma sai a duba. Idan ya zamo cewa mutumin kirki ne, akwai lafiyayyen sallah, lafiyayyen azumi, sada zumunci, nagarta, komai, to amma matsalar sarowa ya ki bada zakka, to yanzu wannan abin da aka yi masa na wannan tsawon lokacin shi ne sakamakonsa. Daga nan kuma sai aka yi shi aljanna. Kun ga wannan hadisi ya nuna cewa rashin bada zakka ba shi yake sa mutum ya zama ya kafirce, ya bar addinin musulunci ba. An nuna min lokaci dai, dole in tsaya insha Allah. Idan Allah ya kai mu gobe za mu dora inda muka tsaya. Abinda muka yi daidai, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren, ya ganar da mu daidai din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.